sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1,530 tsakaitin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alher Abdi ce da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na farko a yau Litinin 19 ga watan Satumba shekara ta 2016. Ga kanin labarai.
Magajin birnin New York Bill de Blasio ya ce mutane su saurara su samu cikakken bayani game da wani bam da ya tashi a ranar Asabar a unguwar Manhattan. An gano cewa wani mutum da ya soke mutane 9 a Minnesota ba aburki ne amma kuma dan asalin kasar Somalia ne. Akwai alamar cewa yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla kan tarzoma kasar Syria da neman wargajewa.
Kanin labaran kenan. Hukumomi a Najeriya sun bayyana daukar matakan ganin ba a bar wani a baya ba yayin allurar rigakafin shan inna bayan koma bayan da aka samu a yunkurin shawo kanta.
Shiri na iya rigakafin nan a tasha da kasuwanni da mafitan manyan garuruka inda motoci ke fita safara duk mun kafa jami'an rigakafi a wayannan points din.
Sai kuma harkokin siyasa a jamhuriyar Niger.
Jiya muna tare da Hammamadu, yau muna tare da Hammamadu, gobe in insha Allah muna tare da Hammamadu.
Ibrahim Alfa Ahmed kuma zai shigo da cirin ciki da gaskiya wanda zai dora inda ya tsaya kan zargin da wata mata ta yi a jihar Bauchi na kwace 'ya'yanta bayan rasuwar mai gidanta. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a. Magajin garin birnin New York Bill de Blasio ya ce ya kamata mutane su saurara su samu cikakken bayani game da tashin wani bam a daren Asabar a unguwar Manhattan wanda ya raunata mutane 29. Wani jami'in tsaro ya shaidawa kamfanin dallancin labarai na Associated Press cewa bincike da ake gudanarwa bai ba da muhimmanci ga ikirarin ɗaukar alhaki wanda aka dora akan shafin zumunta na Tumblr a ranar Lahadi. Tuni dai Tumblr ta janye wannan labari daga kan shafinta na duniyar gizo kuma bata ce ufan ba akan wannan batun. Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce wannan fashewar aiki ne na ta'addanci, sai dai ya ce babu wata shaida da ke nuna akwai hannun 'yan kasashen waje. Cuomo ya ce akwai ƙarin 'yan sanda 1,000 da za a tura su su riƙa sintiri a cikin tashoshin jiragen ƙasa na birnin a matsayin wani mataki na rigakafi.
An gano cewa mutumin da ya soke mutane 9 a wata kasuwar zamani ta jihar Minnesota da ke arewacin ƙasar Amurka wani ba Amurki ne amma ɗan asalin ƙasar Somalia. Shugaban al'ummar Somalia na jihar ya shaida wa sashen Somalia na murya Amurka cewa wanda ake tuhumar da wannan aika-aikar da 'yan sanda suka harbe har lahira sunansa Dahir Adan. Shugaban al'ummar Somalia Abdul Kalani ya ce mutanensu sun san Adan ne a matsayin wanda ke aikin tsaro na ɗan lokaci kuma mutum ne mai fasaha kuma amintacce. Kulani ya kara da cewa ya kasa gane dalilin da ya iza shi yin wannan abu ko kuma dai bai fahimci lamarin ba. Mayakatar leƙen asirin Amurka tana binciken batun sukar a matsayin abin da ka iya zama ta'addanci.
Jama'a ku da sauraron wannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Akwai alamar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla kan tarzoman ƙasar Syria na neman wargajewa a sanadin halin da aka kaiwa wasu sansanoni 'yan tawaye da ke Aleppo, inda aka kashe akalla mutane 8 ana dab da su mababban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wanda shugabannin duniya ke halarta kamar kowace shekara a birnin New York. Wannan rikici ya faru ne a daidai lokacin da ake zaman tsartsar tsakanin Amurka da Rasha bayan wani farmaki da jiragen sama na haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Amurka suka kai wanda ya sanadiyar mutuwar sojojin Siriya sama da 10 a ranar Asabar. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiragen Amurka sun hallaka sojojin Siriya sama da 60 a birnin Dirazo da ke gabashin ƙasar a wani hari ta sama da jirage biyu ƙiran F-16 da wasu guda biyu kuma A-10 wanda suka taso daga yankin Iraki suka kai. Rasha ta ta nemi shirya wani taro na gaggawa na musamman na kwamitin tsaron Majalisar Dinkin Duniya don tattauna waɗannan hare-haren. To sai dai kuma jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta ce kira da Rasha ta yi tamkar tana nuna isa, a yayin da takwarta na Rasha Vitali Churkin yake zargin Amurka da sabawa yarjejeniyar da aka kulla cewa ba a za a kai wa sansanonin soja hari ba.
Akalla mutane 20 aka halaka a ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, a cewar wani jami'in jiya Lahadi. Wasu 'yan bindiga daga tsohuwar ƙungiyar 'yan tawayen haɗin gwiwa ta Saleka ne suka kai wa mutanen ƙauyen Ndometi mai tazarar kilomita 350 daga garin Kagabundoro farmaki, a cewar wani kakakin fada shugaban ƙasa Albert Mokpeme. A cikin watan Maris shekara ta 2013 ne Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta afka cikin rigingimu bayan da dakarun Saleka, waɗanda galibinsu musulmi ne, suka kwace iko, wanda aka hakan ya janyo mayar da martani daga ƙungiyoyin mayaka na Krista masu ƙin jinin jinsin balaka. Kashi 5 na ɗaukacin dukan mutanen ƙasar sun gudu daga gidajensu sakamakon tashin hankalin, kuma har yanzu ƙasar ta rabu gida biyu bisa bambancin addini, kuma shugabannin mayakan ne ke iko da sassan ƙasar daban-daban. Sama da mutane 400,000 ne suka rasa matsugunansu a cikin ƙasar, sanadiyar ƙarin wasu mutane da kamar 500,000 kuma suka nemi mafaka a makwabtan ƙasashe kamar su Chadi da Kamaru da kuma Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo.
An kashe wani babban Hausan sojan Somalia a wani harin bam na cikin mota a Mogadishu, babban birnin ƙasar, a jiya Lahadi. Janar Muhammad Roble Jimal, wanda aka san shi da lakabi Gobali, da wasu dogarawansa guda 6 ne suka mutu a cikin jirin motocinsu, yayin da wata mota ɗauke da ɗimbin bama-bamai ta afka kusa da ƙofar shiga helkwatan ma'aikatar tsaron Somalia a can Mogadishu, a cewar Abdul Fatah Umar Halani, kakakin birnin Mogadishu a hirarsa da muryar Amurka. Tuni dai ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Ko da yake tun shekarun 2011 rundunar sojin kiyayen sulhu ta ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta fitar da mayakan Al-Shabab daga birnin Mogadishu, har yau dai Al-Shabab na ci gaba da gallazawa mazauna birnin na Mogadishu ta hanyar kai hare-hare da zumma hamɓarar da wannan gwamnatin ƙasar mai samun goyon baya daga ƙasashen yammacin duniya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madan labarin mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin lafiya a Najeriya, inda ake kammala rigakafin shan inna na kwanaki 4 da aka fara a jihohin arewacin kasar 18 banda kwara. Dr. Nasiru Sani Gwarzo, babban jami'in yaƙi da shan inna na ma'aikatar lafiya matakin farko, ya yi wa wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya ƙarin haske dangane da shirin a jihohin da suke fama da hare-haren ƙungiyar Boko Haram.
Wasu ma yaran an haife su ne a cikin waɗannan lunguna cikin wannan 'yan shekaru, wanda ba su taɓa maganin abin da ake kira allurar rigakafi ba. To yanzu mun zo yanayin da an fara sakin wannan wurare, zirga-zirga ta fara tabbata tsakanin cikin garuruwa da waɗannan lunguna, to saboda haka za a samu matsaloli da irin waɗannan yara suna sake fitowa da shi. To daman an yi tanadi na matakai waɗanda kuma alhamdulillah sun yi aiki, su muke kira na tsare iyakoki, waɗanda suna da dabaru sama da 7 da muke amfani da su wajen cimma daskar waɗannan yara da yi musu allurai. To yanzu an samu wannan matsala, dole ne mu sake ɗaura ɗamara mai ƙarfi a kuma sake dawowa a ci gaba da samun nasarar da ake yi a da.
Shin akwai sassan da aka fi mai da hankali kan su a aikin rigakafin? Ga tsohon jami'in rigakafi a yankin Arewa maso gabas Alhaji Bala Danjuma.
Kaje kamar wajejen guji bagura ne din nan. Ka san sai da muka yi kusan shekara guda ba mu shiga mai aiki a wurin. Kwata-kwata ba a zuwa, mu ma sai da shekara ba a je suka. Amma da iko Allah mu dama da yake mu gaskiya ba alfahari ba. Yobe muna shiga kowane lungu tun farko tun kafin a zo a samu rigin shiga wuraren. Mutanen mu sun yi kokari su sun je sun yi vaccination mutane a wannan kowane lungu-lungu din. Sannan mutanen kuma guraren da ba a shiga mutanen da suka yi hijira suka zo su cikin gari. Akwai kowane kamfu muna tura team din mu su je su yi vaccination yayin su a wuri. Guraren da ba a shiga kan gaskiya kamar Gulane, Bujuba da kuma some part of Yunus Sare da Gaidam. Waɗannan guraren gaskiya har yanzu akwai wurin da in yanzu mun za su yi niyyar su shiga sai ka ga in aka ji irin wannan sai ka ga ya kashe wani gwiwa. To amma duk da haka insha Allah da taimakon su security da suke bamu haɗin kai muna tare da security SSS Bolisawa kullun aikin ma tare muke da su. To idan suka ga gurin da akwai danja su za su bamu labaran bayani cewa to kar ku shiga guri kaza.
Jami'ar lafiya matakin farko ta jihar Yobe Dr. Walari ta ce akwai wadatar alluran rigakafin.
A wannan watan Satumba muna shirin rigakafi ga yara miliyan guda da 17,882. Mun shiri na yin rigakafin nan a tasha da kasuwanni da mafitan manyan garuruka inda motoci ke fita safara. Duk mun kafa jami'an rigakafi a wayannan points din. Saboda mun san su ne kalubalen da muke tsammani za mu fuskanta.
A dukkan aiki rigakafin dai Najeriya za ta yi amfani da alluran rigakafi miliyan 300, inda tun farko ta bayyana tana da miliyan 100 a ƙasa. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Allah da babba mata da maza, arewa duka ni dai na haisha wala, ciwon polio abin wahala ne ba ya dashawa na shaida. Bari duniya ta zaɗi da waya.
Haka yake, to bari mu rufe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Niger, inda kotu ta sallama waɗansu 'yan adawa shida bayan an sun shafe kimanin watanni 10 a gidan yari bisa zargin yunkurin tada darzoma. Wakilin Musulmin Munibama na ɗauke da ƙarin bayani.
Yau muna farin ciki yadda Allah ya maida muna danwanmu, abokinmu, kaninmu, danmu Usman Sanda. Kan mutanen su jahilci wani abu, ai ba zuzozi ne suka kama su ba.
Hayaniyar dubban magoya bayan jam'iyyar Model Lumana kenan lokacin da suka hallara a kofar cibiyar wannan jam'iyya domin tarban shugaban reshen Yamai Usman Sanda da abokansa biyar waɗanda hukumomin Nijar suka garkame a gidan yari a ranar 14 ga watan Nuwamban 2015 bisa zargin su da yunkurin amfani da makamai don tada zaune tsaye. Wato sa'o'i kaɗan kafin isowar shugaban jam'iyyar ta Lumana, sannan tsohon kakakin majalisa Hama Amadu daga ƙasar Faransa, inda ya shafe watanni 15 yana gudun hijira saboda zarginsa da hannu a badakalar sayan jarirai. Bayan isowarsa cikin iyallansa, ɗan majalisa Usman Sanda ya tuna da sauran jigajigan jam'iyyun adawa kusan 20 da ake ci gaba da tsarewa yanzu haka.
Sai dai in yi ma Allah godiya, in yi ma militancin mu da na FA Lumana da 'yan ƙasa duka da sun ba mu cikakken goyon baya watannin 10 nan da mu yi kaso. Lalle yau ni na hita tare da ni wasu su biyal ne, amma hal yanzu akwai 'yan Lumana da 'yan kasa da suna kaso, kenan kar mu manta da su. Dan shi ma ne nake yau ba ranan horin ciki ne.
Shugaban na reshen jam'iyyar Model Lumana ya mai bugo da ƙari na hannun daman tsohon kakakin majalisa Hama Amadu, sannan minista a zamanin da ake ɗasawa tsakanin PNDS tarayya da Model Lumana. Usman Sanda yana kulle a gidan kaso lokacin da aka zaɓe shi a ranar 21 ga watan Fabrairun 2016 domin wakilcin al'umma a Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar. Saboda haka ya sake nanata aniyar ci gaba da gwagwarmaya domin tabbatar da demokradiyya a wannan ƙasa.
Jiya muna tare da Hama Amadu, yau muna tare da Hama Amadu, gobe in insha Allah muna tare da Hama Amadu. Margayin shugaban ƙasan Maroc mai sunan Hassan Dey shine yake yakin zamani, ba masu karhi ko masu gaugawa ne suna cikin mishi, sai wanda ba su janya su bari. To muna sammani ni da 'yan Lumana muna cikin sahun nan, da insha Allahu ko ina da an ke dan a kare demokrasi ne muna cikin insha Allah.
Zaman doya da manja tsakanin magoya bayan jam'iyyar Model Lumana da gwamnatin jamhuriya ta bakwai ya samo asali tun bayan da Hama Amadu da makardabansa suka ki karɓar mukaman da shugaba Isuhu ya basu a gwamnatin da ya kafa a watan Agustan 2013, suna masu cewa honko ne aka basu. A ci gaban wannan takaddama, jam'iyyar Model Lumana na zargin masu mulki da bita da kullin siyasa akan 'ya'yanta, yayin da jam'iyyar mai mulki PNDS tarayya ke cewa wannan korafi ba shi da tushe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Amma ba ba ne abin roƙo. ota ta al'amuranmu ka isan muna tun sarautaka.
To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba.
Allah ya kawo mu lafiya gare mu. Amma yanzu bamu da asibiti,
bamu da ruwa, ginin mu ba gama ba, ga abinci babu, komai da komai dai.
To sai ku kasance tare da mu a shirin mu na hantsi domin jin inda waɗannan ƴan gudun hijira na cikin gida ke buƙatar dauki. Yanzu dai ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji wani dan uwan Malam Yakubu Abdullahi wanda aka fi sani da sunan Yakubu Wowo, dan majalisar dokokin jihar Bauchi, yana mana bayanin matsayinsu game da zarge-zargen da Malama Firdausi, matar wani dan uwansu mai suna Ado da ya rasu, ta yi. Shi wannan dan uwa na Yakubu Wowo sunansa Muhammad Abdullahi. A makon na jiya mun tsaya kan tambayar da aka masa game da rasuwar ɗaya daga cikin ‘ya’ya guda biyu da Firdausi ta yi zargin cewar Yakubu Wowo ne ya zo ya kwace mata su a bayan rasuwar mijinta Ado. Babban abin da Firdausi ta ce ya dame ta game da mutuwar wannan ɗiyata ta Nana shi ne cewar haka siddin babu ciwo aka ce ta mutu, kuma ba a ma sanar da ita ba.
To, dukanmu nan musulmai ne, kuma an ce kowane rai zai ɗanɗana mutuwa. Allah yanzu kamar shi marigayi Ado da ya rasu, ai muna son sa, kuma kanin ma ni kamar ni kani na ne can baya ma in ka duba shekaru na da nashi, amma Allah ya dauke shi, kuma muna son shi, amma Allah ya dauke shi. Haka ya faru da Nana. Ina jin gidan radio a America BOA ya kira ne ya ce Allah ya mana Nana rasuwa shi Yakubu. Nace
Yakubu Wowo ke
yace Allah ya mana Nana suwa.
To dama suna hannunsa ne
ke? Suna hannunsa, yawa. Kuma yaran nan da aka yi shi hannun, aka bada shi a hannunsu, ba wai Yakubu ne da karama muka yi a matsayinmu na duk zuriya aka ce ya rike su. Saboda me ka san dalili? Saboda Ado shi yake bin sa, shakuwansu kusan, ka san zaka haifi ƴaƴa, wannan yana gaba da wannan, amma za ga wani kamar ana ce ƴan biyu saboda shakuwansu. So sai muka ga shakuwansu, saboda ya damu da rasuwan wanda, sai muka ce to watakila yaran suna wajensa, zai dan samu sosoci a zuciyansa na rashin dan uwansa da yayi, shine muka ce rike su. To ita rasuwa yarinya ta rasu, muka ni din nan, ni ne duk a zuriyarmu nake da namban waya ita Firdausi.
Rasuwan nan komai an sani da sanadi shi ne, rashin lafiya ne ko kuma dai kawai lokaci ne ya zo kawai ta rasu?
Eto, Allah ne ya yi ikonsa ta rasu. Kuma bayan kafin ma a ji a yi zanaye da yarinya, akwai likita da muka kirawo shi ya zo ya duba ta. Bayan ya
asibiti take nan ta rasu?
Gida ne da safe, ta kwanta ne da safe, a za a tashi su ta makaranta, aka samu Allah ya mata rasuwa. To muka ce bari likita ya zo ya duba ta, ya zo ya duba ya tabbatar mana, ya tabbatar cewa ta rasu. Shikenan sai muka ce to ni din nan na tashi ɗanmu su biyu, bayan na nemi wayan Firdausi na nema ban same ta a waya ba.
Kun ka tambaye ta, kun kira wa likita, kuna da wani tababa ne akan rasuwanta yasa kuka kira likita zo ya tantance?
Ya muna da tababa.
To me ya kawo likita?
Abin da ya kawo likita saboda mu tabbatar, ka gane, cewa ya ta rasu ne ko bata rasu ba, ya tabbatar mana, tabbaci muke so a matsayinmu na musulmi. Ka ayin aka ce mutu ya rasu, ai ya rasu
ne. Abin da nake nufi, yarinyar nan da ya ta rasu ne a gida, yawa, kuma babu wani rashin lafiya, yawa. To me ya kawo likita, inda ba kuna da tababa ba ne a tabbatar muku da cewar yadda ta rasu menene kashe ta, you know, kamar yadda dai zamani ke ne ya gwada?
Ai ba wani, duk wani musulmi ka ai dole ya imani da mutuwa. To shi ne mun yi imani da mutuwa, kuma haka ne ya faru.
To ta ce bayan yarinya ta rasu, ba ku gaya mata ba, wani ne a shi yaron kaman mai gidanta shi ne buko mata waya yana ce to wance sai fa hakuri nana Allah ya riga ya karba abun sa
kai mu dinga jin tsoron Allah in za mu yi magana yawa saboda duk abin da mutum ya faɗa da bakinsa ranan gobe kamar yadda kake recording wannan haka ake recording duk abubuwan da muke yi ranan gobe kowa zai faɗi abin da ya faɗa kuma Allah zai mishi hukunci
ka ce kun kirawo likita domin ya tantance musabbabin rasuwan wannan yarinya nana menene rahoton da shi likitan ne ba
to likita dai ya rubuta cewa ta rasu ne natural death watan Allah ne ya kawo karan kwananta ta zo kashin iyaka kuma kaman kai ma ina gayyatan ka zo ga ita ɗayan tana nan da ake cewa an yi meme dirran da ka shirya zan dauko ma ita kanwantan Zara'u ka ganta
shi wannan likita aboci yake kuma na ne mai zaman kansa ne ko kuma ma'aikacin gwamnati da ma waye sunansa
consultant ne a teaching hospital professor Sani Malamini shi ne likitan da ya bada wannan ya satisfying cewa Allah ya mata rasuwa kuma rasuwa ne wanda kai ta zo gaci kwananta ya kare ba ciwo ba komai haka Allah ya kare kwananta kwana ya kare ka san kwana ya kare ba makawa sai an je ni din nan sai da na neme ta a waya na neme ta a waya ban same ta ba sai na tada mutane biyu na ce ku je gidansu su gaya mata cewa ga abin da ya faru za a yi zana idan yarinyar nan karfe 8:30 ta zo muka jira har 9 saura bata zo ba aka yi zana idan yarinya muka tawo makabarta to a lokacin akwai ƴan uwanta da suka zo wajen akwai wani kaninta Najibu da Garba ƴan uwanta ne da yar uwanta da ta zo da Kaningi ita ma ta ce ta samu labari ne ta zo da Kaningi kenan ta sa uwar ta gaya mata uwar Bridows kenan ta gaya mata rasuwan shine ta zo to amman kaga da yake mutane ba sa tsoron Allah ba san ko za su abinda suka faɗa ranan gobe kiyama kowa zai faɗa zai bi bayani ba suka zo suka ce ba a gaya musu ba to wannan kenan bayan wannan da muka dawo daga makabarta akwai ɗan uwan ɗaya ma yanzu commissioner ne a gwamnatin wannan gwamnatin da muke ciki na Bauchi State commissioner ne sun zo da ɗan uwanta guda biyu suka ce ita ta gaya musu uwar Fidausu sun zo su zana a ta'aziya bayan mun dawo daga makabarta to amman kaga sun zo sun ce ba a gaya musu ba shine abin ya ban mamaki wannan ƙarya suke
to bayan rasuwanta da janaza sun je sun kai wannan batu wajen hukuma jami'an tsaro inda yake har aka ci sake yanku ko ka tafi can makabarta domin a gwada inda aka bi sunarin ya da kashe ma kuka gagara nuna kabarinta da ma sunan da yake aka rubuta a rajista bai daidai ba ma
wannan shine abun mamaki ne abun mamaki ko shine yaran nan guda biyu wannan ana ce mata nana wannan Zara da muka aka je makabarta ai ina tsammanin kai da kanka na kawo ma bidiyo da aka dauka saboda irin wannan yaran a makabarta inda aka sa ta a makabarta kuma da suke magana wai aje a nuna makabarta ko an sa suna
nuna
kabari kabari da anan Bauchi da ni da kai dukan mu muna Bauchi in aka yi rasuwa kwana 1 2 3 an ce ka je ka nuna makabarta in ba shaida aka yi ba baka isa ka nuna ba me yasa saboda lokacin ba a ma rubuta suna to wannan da aka je an je an samu makabartan da kabarin yarinya yara kannan mu da suka je lokacin da suka tafi ka san an yi rasu ana tura kaman yan gaba su je su a gyara makabarta da me su dauki awo lokacin da ake rubuta suna su suka je suka ce Nana, ai suka ce Zarau, kawai suka faɗi wannan suna shikenan. To amma ba wannan ga maka ba ta yarinya an je din da aka samu an samu sunan da kuma makabatan da adreshi a ina ne dan Juma Goje. Eh kaga ba za ai ƙarya ba kenan, yarinya dan Juma Goje ta rasu kuma da kawai da aka zo ka gani. To amma da yake mutane ba sa tsoron Allah shine ga je su ta fadan abu wanda ba haka yake ba, abin abin mamaki wallahi.
A kasance da mu a shiri na gaba domin jin ƙarishin wannan bangare na wannan batu wanda za mu ci gaba da bibiyar sa har sai zuwa lokacin da kotu za ta kawo ga ƙarshen wannan magana. Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC ke cewar mu huta lafiya.
To madalla gaida Ibrahim kafin mu ci gaba ga wannan matashiya.
Wannan ciwo da ya zama musiba, duniya take ya kasa, ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini, ana yakar wannan musiba. To ina fata jama'a, in Allah ya hada wani da irin wannan ciwo, ba lallai bane mazinaci ne, ba lallai ya zama mai luwadi ba, yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita, ko irin sirinjin allurar nan, ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya, larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum, da kuma ƴan hanyoyi daban. To wanda Allah ya hada da wannan ciwo, kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi, kar a dinga tsangwamarsa, kada a dinga la'antarsa, baka san yadda ya samu wannan ciwon ba. Kuma in ma ya samu ne ta mummunar hanya, tsakaninsa ne da Allah. In yayi istighfari, Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki, saboda tsakaninsa ne da Allah. Allah kuma ya masa gafara, ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa. Saboda jama'ar musulmi, zunubi wani shi'umin abu ne, in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin. In ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi, in ka nuna shi ka ce ga me kaza kai da shi, annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min az-zina, yi da mutum ya fi zina tsanani. Saboda ka ɗan kwana musulmi, duk wanda baka samu yana da wannan cuta, mi masa addu'a, kai ma kana da baya, ka gode Allah da kai baka yi, ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi, ka gode wa Allah da ƴaƴanka ba sa yi, ka gode wa Allah da yayyanka ko ƙannanka ba sa yi, ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ba yayi. Assalamu alaikum.
Ustaz Tijjani Bala Ƙalarawi kenan.
Kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Magajin garin birnin New York da ake kira Bill de Blasio ya ce ya kamata mutane su saurara su samu cikakken bayani game da tashin bam da ya faru a daren Asabar a unguwar Manhattan wanda ya raunata mutane 29. Wani jami'in tsaro ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa binciken da ake gudanarwa bai bada muhimmanci ga masu ikirarin ɗaukan alhaki wanda aka ɗora a kan shafin zumunta na Tumblr a ranar Lahadi. Tuni dai Tumblr ta janye wannan labari daga kan shafinta na duniyar gizo, kuma bata ce ufan ba akan wannan batu. Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya ce wannan fashewar aiki ne na ta'addanci, sai dai ya ce babu wata shaida da ke nuna akwai hannun 'yan kasashen waje. Cuomo ya ce akwai ƙari 'yan sanda 1,000 da za a tura su riƙa sintiri a cikin tashoshin jiragen ƙasa na birnin a matsayin wani mataki ne na rigakafi. An gano cewa mutumin da ya soke mutane 9 a wata kasuwar zamani ta jihar Minnesota da ke arewacin ƙasar Amurka ba Amurke ne amma ɗan asalin ƙasar Somalia. Shugaban al'ummar Somalia na jihar ya shaida wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa wanda ake tuhumarsa da wannan aika-aikar wanda 'yan sanda suka harbe shi a lahira ana kiransa Dahir Adan.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi filin da ke gabatar da shawarwarin masana kan hanyoyin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki, inda a yau masana za su bayyana abin da ya haifar da komaɗar tattalin arziki a Najeriya da hanyar farfaɗowa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen Wuni da Kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafunanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu dai a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. Sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni da kuma injiniyanmu na yau Zubair Alheri ke muku